عمري واحد الوقتين ركعتي. Ni Allah godiya konde ni Allah godiya ke kar karamu a wannan majalisi da muke karanta riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam na babban malami al-imam an-nawawi Allah ya rahama yau muna darasi na 164 wannan rana ta 16 ga watan 11 al-qaida kenan shekara ta 1447 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ranar sai daidai da 3 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya muna cikin babu tawqirul ulama'i wal kibari wa ahli al fadli wa taslimihim ala ghairihim wa rafi majalisi mai zahari markabati babin da yake bayani akan girmama malamai da manya masu shekaru da wadanda suke da mutunci da daraja da kuma gabatar da su akan sauran mutane da kuma ɗaukaka mazaunan su ba gabatar da su a wajen majalisi mai zahari martabati da bayyana martabar su da matsayin su kuma wancan karan mun karanta hadisin Abu Mas'ud Al-Badri Allah ya rahama Allah ya kare da gare shi wanda ya yi mana bayanin yadda tsarin limanci yake kasancewa wa za a gabatar a limanci sannan a sahu kuma yaya tsarin sahu yake mun fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu haka takaka kowa kawai ya shiga sahu yanda ya ga dama ba sai zamanta yace su waye za su fara zama a sahun farko su waye za su biye musu a sahu na biyu sannan sahu na uku sannan kuma ragowar sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wannan sannan kuma ya yi mana bayanin tsarin cewa mutum a masarautarsa ko inda yake mulki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa shine shugaba ba za a gabatar da wani a kansa ba a gidansa ba za kuma a zauna inda yake keɓantaccen waje ba ne nasa ko a masarautarsa to sannan kuma mun karanta hadisi wanda ya biyo bayan haka wanda shi ma yake bayani akan wannan za mu tashi hadisi na shi abin nan Umu Sa'ud al-Badri dai wace anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم وانا من كارن تاشي وانا شين يتكون حديث انا من كارن تاشي وانا حديث دذي بيوبا حديث عبد الله بن مسعود ني الله يكاري الداء قديشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم wa'ishati al-aswaq rawahu muslim wa iyyakum wa'ishati al-aswaq rawahu muslim wannan hadisin na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare yadda a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace liyaliyani minkum wadanda za su biyo bayana ko kuma wadanda suke da hankali wannuha da mutunci kamar yadda ya gabata a wancan hadisan masu kamala da hankali da mutunci su ne za su zamanto sun biyo bayana a sahu manufa sahun farko su ne in mallabi ne nuna sannan wanda suke wato kamar su wanda ba su kai su ba sahu wanda ya biyo bayan wannan sun mallabi ne nuna sannan sahu wanda bai biyo na uku salatan manufa manzo Allah yake sun mallabi ne nuna sun mallabi ne nuna sun mallabi ne nuna wa iyyakum kuma ina yi muku kashidi a hir wa haishatil aswaqi da hayaniyar kasuwa rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaito wannan hadisi na Abdullahi bin Mas'ud shikon wancan hadisi ne wanda ya riga ya gabata amma kari anan shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina yi muku wato kashidi wa haishat haishat shine al munaza'a kasuwa akwai munaza'a janja wal khutuma da akwai husuma gai ta rigima akan wani abu wanda zai zamanto bai kai ya kawo ba sannan wal jahl mutum ya zamanto akwai wato wawanci na wanda yake a kasuwa wanda kuma ba ka iya raba kasuwa da wannan abu hayaniya da za a daga murya ja-inja da musu a cikin kasuwa da kuma wato wani lokaci ka ga abubuwa kamar gaƙunta da wawanci za ka ga cewa ya tattara ana yi a kasuwa wannan abubuwan yace ina yi muku kashedi da haka manufa ba kasuwa a jiyayi amma da an fito daga kasuwa kuma a zaman tuni tsatsu me alakar wannan da wannan hadisin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda za su biyo sahu sune ulul nuha wal ahlam an gane saboda haka idan ya zamanto mutum yayi a kasuwa ko ya fito a ko ina ma an zamanto haka yake to bai kamata ya zamanto a sahun gawa to kuma ana son ya zamanto a yawaita irin wanda suke da hankali a cikin sahun gawa idan ya zamanto mutum yayi a kasuwa wanda yawancin mutane za su je kasuwa sama a wancan lokacin sannan kuma sun fito waje ma sun ci gaba da abin da suke hayaniyar kasuwa sannan kuma za su yi masallaci sai ya zamanto babu ahlun nuha babu ahlul ahlami wan nuha na ba ta hanbayinta ko da kan anya kasuwa aji a kasuwa ana fitowa shikenan sai a dawo ya zamanto ba wannan ne kuma ya zamanto wato wanda Bature yake kira normal ba wani ba shine abinda mutane kowa yake a ko ina mutum zai yi waɗannan abu ha sai zai yi a kasuwa zai gama waɗannan abubuwan saboda ɗabi'ar kasuwa waɗansu da yawa ana yin wannan a kasuwa ne saboda shi ne kamar wato ɗebi damuwar da mutane suke ci idan an yi za ka an yi dariya an yi hayaniya an yi waye sai ji wannan abin ya tsirga masa ko da bai yi ciniki ba wani abin ya ɗan same shi jara sai ga cewa yana samun sauki a cikin waɗannan abubuwan to idan mutum ya yi sai ya ajiye a kasuwa sai ya fito shi ne ce shi yasa aka siffanta aka yi wa abin izafa da al-aswaq da kasuwa wa aishatil aswaq wani ba abin da ake yi a kasuwa ka ɗauko shi ka fito da shi wajen kasuwa ina ba ta an gane saboda haka sai a kula da wannan kuma alakar su da wannan wajen gabatarwa shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dai a cikin waɗancan hadisai guda biyu da suka gabata wa ana bi yahya وقيل أبي محمد سهل بن أبي حسمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الساء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح وتفرق فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشخط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سالم ومحيصة وهويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستهدفون قاتلكم فذكر تمام الحديث متفق عليه وقوله كبر كبر معناه يتكلم الأكبر wannan hadisin Abu Yahya ko kuma Abu Muhammad wani ba na yi mana kunya da Abu Yahya ko kuma Abu Muhammad ko kuma dubin shi ne sahabi Sahal ibn Abi Hasma Sahal ibn Abi Hasma malamin Allah ya marhama yake bi fathil ha'i kai wa hawun din fata ha al-muhmalati mara dubo in fa al-muhmalati ba kha ba jim ba man ba mara dubo wa iskani sa'i sa din kuma sha kenan da muke cewa da Hausa sha din kuma kai mata dauri shine Sahal ibn Abi Hasma Sahal ibn Abi Hasma al-musallafati mai dugo guda uku al-ansari mutumin Madina radiyallahu anhu Allah ya kare yadda gare shi kala yace in talaka Abdullah ibn Sahal Abdullah dan Sahal ya tafi wa Muhayyisa ibn Mas'ud tare da shi akwai Muhayyisa ibn Mas'ud ila Khaybar zuwa garin Khaybar wahiya yawma idin sulhun a wannan lokacin an kulla sulhu tare da su fa tafarraqa to da suka je garin Khaybar din kowa sai kama gaban sa kowa ya ci gaba da harkokin sa Khaybar fa ata Muhayyisa ila Abdullah ibn Sahal Muhayyisa kwatsam sai gashi ya zo ya tarar da Abdullah ibn Sahal wanda suka tafi tare da shi kenan wawa ya tashakhatu fi damihi qatilan gashi nan yana shure shure ga jini nan a cikin jinin sa wani ba yana shure-shure a jininsa ya ta shakhatu fi dami ba yana kakari yana shure-shure a cikin jininsa katiran an kashe shi fadafanahu ya bari ya karasa sannan ya binne shi kuma qadima al-madinata sannan shi Muhayyisa sai ya zo ya dawo Madina fan talaka Abdurrahman ibn Sahal Abdurrahman ibn Sahal sai ya tafi wa Muhayyisa tare da shi da Muhayyisa wa Huwayisa da kuma dan uwansa Huwayisa ibn Mas'ud wadanda su ƴaƴan Mas'ud ne إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكون في سكته وجمع زن الله صلى الله عليه وسلم فأنا أزوى جمع زن الله صلى الله عليه وسلم أكون فذهب عبد الرحمن يتكلم هذا من كويس عبد الرحمن يشرب لي مجال عبد الرحمن ابن عبد الرحمن شو عنده شيء لو ابن سهل عبد الرحمن ابن سهل يشرب لي فاره مجال فقال سيد النبي صلى الله عليه وسلم يتي لشي كبر كبر ببي مجال ببي مجال بر ببي مجانا بر ببي مجانا وهو أحدث القوم شيء كرمي أتكلم متعني أكون ذكر القوم ينا فارار جمتو أكو دا أكو أو رأك شيسا أك حديث يزو أكن شيء وهو أحدث القوم شيء كرمي أتكلم جماعة ذكر فسكت عبد الرحمن يشرو فتكلم مع سيخ ويسا دا مخيسا سيد منتو سوسكي مجانا فقال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su a tahlifuna shin za ku yi rantsuwa wa tastahifuna qatilakum ku cancanci wato abinda ya biyo baya na wanda aka kashe muku wala kana tamamul hadith sai zaman to ya bayyana wato hadisin gaba daya sai bayyana hadisin gaba daya sai bayyana raguwar hadisin gaba daya wa qauluhu fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kabbir kabbir ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma'anahu mana yake ma'anahu yatakallamul akbar babbai magana babbai magana kuma baba yaro babbai magana babbai magana wannan hadisin da shi aka samu abinda ake kira al-qasama al-qasama shine abinda ake kira babun fikihu rantsuwa da ake yi idan an kashe maka dan uwa amma ba a ga wanda yake san ba amma kuma akwai allawas lawas kamar ci ne wato alama misali sai zamanto sai aka yi kisan a wani rukuni ko a wani gari kuma garin ya zamanto karami kuma garin dama an san akwai wato sa'in sa ko gaba tsakanin su da wanda aka kashe a wannan lokacin ba san waye yake kisan ba ba san waye yake kisan ba sai uwan wanda aka kashe din za su iya zuwa su yi rantsuwa 50 asirin zuwa 50 sai a bi musu wato haƙin su haƙin dai zaman to diya din da ba san waye ya zaman to yake san ba ciki wannan ana kiran sa a cikin musulunci kasama to a lokacin Khaibar ya tsakanin Yahuda da musulmi akwai dama dan sa'insa to amma a wannan lokacin da suka je an yi sulhu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Khaibar ya ci Khaibar da yaki to sai aka yi sulhu sulhun kuma akan cewa za su ci gaba da kula da gonakin da aka riga aka ci yaki saboda haka sai ya zamanto akwai wato kaso da za su karba sannan kuma akwai kaso da za su ba mu saboda haka musulmi da suna da gonaki a wannan wajen to shi dalilin da yasa shi Abdullahi ibn Sahal da shi da Uwayisa ko Muhayisa suka tafi Muhayisa Abdullahi ibn Sahal da Muhayisa da Huwayisa Muhayisa da Huwayisa wa da kare Waisa shine babba Muhayisa shi ya fara musulunta an gane Muhayisa da Huwayisa su ƴaƴan Mas'ud Huwayisa ibnu Mas'ud da Muhayisa ibnu Mas'ud su ƴaƴan Mas'ud to sannan akwai Abdullahi ibn Sahal wanda shi aka tafi Khaibar din sannan yana da dan uwan nan sunansa Abdurrahman ibn Sahal an gani to me alakar Abdurrahman ibn Sahal da kuma Abdullahi ibn Sahal da Muhayisa da Huwayisa ƴaƴan babbani ne wani bayan mazazar ne an gani saboda haka Muhayisa da Huwayisa ɗan uwan Abdullahi ne da Abdurrahman amma ba uwa dai uba dai suke ba ɗan uwa da ɗan gani ne an fahimta yanzu yawa to sai zamanto kaga Abdullahi ibn Sahal tare da Muhayisa suka zamanto Ibn Mas'ud suka tafi Khaibar aga mutum biyu ne suka tafi ragowar yan uwan guda biyu kuma su suna gida shine wato Huwayisa da kuma Abdurrahman ba da su aka tafi ba waye ya ga alamar kisan shine Muhayisa wanda shine kanin Huwayisa su ya ga kisan da aka yi wa aka kashe shine Abdullahi ibn Sa'd wanda shi wane ga Abdurrahman ibn Sa'd an bayyana yanda abin yake yawa to da aka kashe shi da shi Muhayisa ya ga kisan shi ne bayan ya binne shi ya dawo Madina sai ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace Yahudawa sun kashe mana dan uwa, inda a garin babu kowa sai waɗannan Yahudawan, kuma dama akwai ɗan tsama tsakanin su da musulmi, saboda haka sai su rantsuwa sai Yahuda sai su biya jiyarsa. An bayin ga ana ana kiransa musulunci ƙasa ba, kai da ana yi misali a waɗansu da abubuwan unguwanni da yawa da raga unguwa za a kawo ana zaune lami lafiya, kamar nan na yi misali kawai sai aka baka tarar da Allah ya kiyaye aka tarar da abu mai to duk ɗan layin ya shiga wannan miliyan 100 da waɗansu abubuwan na haka za a bi kowane gida to kaga in har kaga wani zai muku aika aika a nan layin. Saboda gudun karkazo haka kawai mutum ya yi da taya yana karɓar da fenshin ɗinsa daga cikin a sashi zai biya watakila miliyan 50 a cikin wannan kuɗin shi ma sai ya bayar kuma zai ce ba ruwa na ba zai ce ba ruwa na ba. To kaga wannan dalilin sai ya sa dole ya zamanto mutane sai su ɗau mataki matakin da zai sa ya zamanto ba za a yi ɓarna shi musulunci za a ga cewa daɗinsa kenan abin yake karewa. Saboda ko da mutum misali wato ba shi zai yi ba zai aikata ba zai ce kawai ba zai shiga gida yaran nan ba sa jin magana ya tashi ya wuce ba. A musulunci wato ɗaukan jinka ne gaba ɗaya sai a tattaru gaba ɗaya a hana afkuwan wannan abu. To ga wannan sai zamanto mutane ba su zamanto akwai tashin hankali ba. Idan ko da misali a tudun yola ne abin ya faru to duk 'yan tudun yola abin ya kama abin gida gida miliyan ɗai sa karɓa. Tara miliyan mutum ya wuce miliyan 100 da mutum yanzu ba? Diyar ya wuce miliyan 100 da mutum. Kawai kaga sai a bi. A ko da bai kai haka ba a ce 300,000 ne a ce kowane gida a nan cikin yola. Ko kuma misali a ce misali get 4 ko get 5 ko wani abin nan ne. Kaga duk 'yan get 4 sai zamanto sai su tashi. Da an ga an fone ya fito da wuka wallahi ba ka ja mana ba. Ko ba? Daɗin musulunci ne. Sai ga an zauna lafiya saboda ba wai ko ba kai don Allah ba kai don kuɗinka. Awa da kuma don kudin sai don kar a taba kudin sa yawa shi ne. To wannan shi ake kira shira ake kira kafama abinda yasa wannan ya zo a cikin akwai bayanin sa da tsayi a cikin babu fikihu kira babu fikihu mutum yana karanta bai bai tarar da babu kafama wannan wato shine wato shine malamin yace wannan karanta tamamul hadith ya ambace sauran hadisi. To da aka tashi aka zo sai ya zamanto waɗanda suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga Abdullahi ibn Sa'al da Abdulrahman ibn Sa'al waye fi kusaci da wani kaga Abdulrahman ya fi kusaci da Abdullahi dan Sa'al haka ne kuma shi dan uwansa ne kaga dan ubansu ɗaya da komai kaga shi ne kowa cancantar haƙƙi a kansa. To da ya je sai zamanta yake ganin cewa ni ne da haƙƙi ni ne zan yi gado saboda waɗannan yayan bakwanni ne kaga shi ya riga ma ya tare su babu yanda za su yi gado. To sai zamanta zai yi magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ko da kai ne ka bi cancanta a haƙƙin ma ba kai cancanta kai magana ba saboda akwai wanda yake gaba da kai kuma ɗan uwan wannan wanda ya zamanta ya rasu din ya rasu yana daga cikin aƙira wanda zai zamanta za su iya biyan diyyar waɗannan abubuwan. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir a ban yadda ƙarami ya yi magana ba babba ya yi magana. Ilo wanda ya ce to ai ni na fi cancanta a haƙƙi a wannan zamanin sai a ce ko kai ka fi cancanta a haƙƙi babba shi zai yi magana. Wanda shi ɗan babba ne wanda kai kuma ɗan uwanka ne wanda aka kashe wanda uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya. An fahimci wannan? To da haka wannan shi ne dalilin zuwan wannan hadisi. Ma'ana mu a musulunci ya zamanto kabbir kabbir. In ƙarami ya zo abin da yana ganin cewa shi ya fi cancanta sai a ce mar a'a kabbir ko shi ya fara zuwa bayan an tattara mutane sun zo za a fara yin magana su zamanto a girma. Za ka cewa irin wannan abin waɗansu wanda ba musulmi ba suka koya kuma suka riƙe waɗannan abubuwan yanzu ka je misali kotu in ka je kotu an lauyoyi za su yi magana kila lauyan da ya fara zuwa ya fara filin din kuma wataƙila kesin sa aka fara kila filin ɗinsa ne a sama ya zamanto wanda aka fara ya zamanto kwaltu ba wani ba shi aka fara kira a lokacin da za a rantsar da su wannan da za a rantsar da su zamanto lauyi kwaltu ba da suke kira kwaltu ba idan ya zamanto yana gabanka ya tashi ya ce a kira filin ɗinsa kai ba ka iya ba dole ka zauna. Kuma ko da tsakanin kiran nasa da nasa ne kai shi an kira shi da safe kai kuma an kira ka da yamma ne yana gabanka sun san wannan ko suna lura da waɗannan abubuwan. Dalilin da yasa kenan ba ka taɓa ganin a kotun zo suna wallahi na riga ka aibu ba kai saba yayi wannan ai rashin adalci ne. Ba za a yi ba saboda ya san akwai wannan ka'idar. Kuma musulunci akwai wannan ka'idar in an zo ba ka lokaci a haka kawai dan an ga abin nan kuma shi wannan babban kawai sai zai mana ba daidai ba kaza da kaza kalli layukan mu ka kalli abubuwan mu ka kalli unguwan haka za ka ake yin waɗannan abubuwan inda kuma ba tsarin musulunci ba ne. Tsarin musulunci shi ne tabbir tabbir. Kabbiyar tabbir. Ko da kai ma za ka zo ne kamar yadda na faɗa a wancan kana nan ka za ka taho. Lokaci ne kawai ba ɗan ba da lokaci. Wanda yake jawo wannan larabcin na 'yan Najeriya yana daɗi. Amma kuntum haka ba kulla. Wanda kuke ɗin nan kuna ganin kuma ƙananan ya damu ba haka ƙananan. To kamar yadda kuma yake kuma kuna tafi. In ba ka yi ba ɗin za a yi maka kuma za ka gane rashin jin daɗin wannan. Rashin jin daɗin wannan al'amari. Saboda haka kabbiyar kabbiyar. Shirarwa ce ta addininmu cewa babba a gabatar da shi. Gabatar da shi a magana, gabatar da shi a al'amarin da ya kamata a gabatar bayan. Wannan shi ne. Wannan hadisin abinda ya sa aka kawo shi wannan kalmar cewa kabbir kabbir. An bayyana ga? Ko da haka wannan shi ne abinda hadisin yake koya mana. Shi kenan mu akwai wanda za a gabatar akan wanda, akwai kuma wanda za a jinkirtar. Ko da shi ya fi haƙƙi. Ya fi cancantar cewa ya fi abin nan fi rahonto shi za a gabatar kamar yadda nake cewa wannan muhayyi ya sa na karanta shi da karatu biyu duk ana a ɗansa ana cewa huwayyifa manufa da huwayyifa manufa da shadda sannan akwai ana kiran ana akwai wanda suke mabaɗinsa wani bayan marwasari huwayfa muhaifa muhaifa huwayfa da kuma huwayyifa da muhayyisa duk gaba daya wannan babadin ya zo wanda aka idan mutum ya amfani da sai daga ciki ya karanta ba za a ce mara hadisi ba ne saboda hadisi kun san karanta abu yanda suna yanda yake wani abu ne da malaman hadisi rubuce-rubuce suna da rubuce kai da yake wanda aka wadannan sahabbai ne wani kamar yadda da nake cewa kamar yadda nace wannan huwayyisa da ba musulmi ba ne amma daga baya musulunta bayan huwayyisa dukkansu sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abdurrahman ibn Sahal da Abdullahi ibn Sahal da Huwayyisa ibn Mas'ud da Muhayyisa ibn Mas'ud dukkan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawanci anan aka san su wannan hadisin kasama da hadisin kasama na rantsuwa 50 ba go ku tattaru ku yadda za ku yi rantsuwa cha amma ku gani ba amma za ku yi rantsuwa akai wanda ga wannan za a duba shi a babin fiqh insha Allah وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين إن قتلا أهد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في النحد رواه البخاري وعن حديث أن جابر بن عبد الله الأنصاري الله يتعالى يدعى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana ijma'u bainar rajulain yana hada mutum biyu a kabari daya mutum biyu a kabari daya min katla uhudin daga cikin wanda suka yi shahada a yakin uhud yani fil qabri a kabari kenan kuma ya kulu bayan ya kawo an kawo na daya da na biyin gashi da daya ga sunan wato shahidan guda biyu ya kulu sai ya ce ayyuhuma aktharu akhdan bil qur'an waye ya fi su wato hadda shi alƙur'ani wato yawan wato karatun alƙur'ani ba wai yawan yi ba manufa waye ya fi su wato sanin alƙur'ani da yawa waye ya fi sanin alƙur'ani da yawa sau an karanta ko hadda shi waye ya fi yawan karatu mai yawa ko kuma ya fi hadda mai yawa wai za ku shirya nahu ila hadima idan an ce wane ya fi hadda da yawa ko kuma wane ya fi wane karatu da yawa misali kamar a ce biye yake wanda yana yake cewa karatu wani fa biye kake yi a wanda yake biye misali yayi 30 ko 20 da wanda yayi biye ko biyawa yake ba hadda yake ba yayi 10 ko 15 kaga ba ka da shi 20 ko wanda yayi 30 ba abinda yake nufi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qaddamahu fil lahdi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da shi a cikin kabarin al-lahd shine kabari wanda muka ce akan yi a gefe a wanda aka yi a tsakiya ba mu namu ya kamar wato uwa da ƴaƴan nan da ake ba shi suke ba suna su a gefe suke saboda kasar su tana da laushi sai zaman to sai su a gefe to shine Allah Allah mu namu ashaqqu muke galiban ba ko ni yazo a lokacin da maman dan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mar lahadi sallallahu alaihi wasallam dan a lokacin an tura wanda yake lahadi da wanda yake shakku sai zaman to wanda yake lahadi ya riga zuwa kuma wanda zamu ce zamu yi lahadi anan kamar yanda bayani ya gabata zamu shawara sosai saboda sai kai yayi zubi sannan kuma ka zo ka haka gefe wani lokaci kaburburan marmara ce kasar marmara ce in aka ce za a yi hannu ma sai yayi kanta cikin waɗannan abubuwan to sai mu yi lahadu sai mu yi shakku babu wani abu to wannan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa a yi mar rawahu al-bukhari imamu dan kar wani ya je a cikin hadisi ya ce do gashi a lokacin manzo Allah ma lahadu ake yi a kai an zo saboda bid'a kai an zo ana yi mana shakku a duk gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi sau mutanen makka yawanci sun fi yin shakku mutanen madina sun fi yin lahadi ko da yanayin ƙasa da suke wannan hadisin da yake nuna mana yana nuna mana cewa akwai wanda za a gabatar a kan wani ra'ayi na'am a inda na faɗa ne babu daidaito a musulunci da adalci a musulunci ya wato fifikon ya zo fifikon har a mutuwa wani ba ga waɗannan sun mutu da ba ce kawai shikenan kawai a tuttura su yanda ga dama ba har a lokacin da zaka binne musulmi akwai bambanci wanda zaka gabatar akan wani idan wanda ya zamanto ya fi karatun alqur'ani da wayi saboda yana da ka'ida hal yasawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun Allah ma bai daidaita su ba bai daidaita su a duniya ba kai ma baka daidaita su ba za su tafi lahirawa ba daidai suke ba man tafiye su a lahirawa ba daidai suke ba saboda haka wannan shine dalilin da yasa malam ya kawo yace sai ya tambaya kaga da ba addini bane manzo Allah ba zai tambaya ba sallallahu alaihi wasallam abin da na sai a ce to ai shikenan ba buƙatar wannan tambayar a baka buƙatar kai wannan a saboda addini ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuhuma aktharu akhdan a wato bil qur'an lil qur'an waye yace yawan karatun alqur'ani da an ce wane ne wannan Allah sai gabatar da shi akan wanda ba an bayyana an bayyana wannan matsala saboda haka wannan akan gabatar da wanda ya fi cancanta a gabatar ne can an yi mana gabatar da wanda yake da shekaru nan kuma an yi mana gabatar da wanda ya fi ilimi wanda kun san malam kuma ya faɗa babu tawqirul ulama tunda wanda yake kaga ya fi wani a karatun alqur'ani ya zamanto malami a wannan fannin saboda haka za a gabatar da shi akan wannan alqur'ani hadisi na gaba muso ne mu kai babu ko za mu kai babu an ibn umar annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala arani ko qurani fil manani aka sawwaku bi siwaki fa ja'ani rajulani ahaduma akbaru min al akhari fa nawaltu siwaka al asghara min huma fa qila li kabbir fa dafatu ila al akbari rawahu muslim musnad al bukhari ta'liqan wa abu daud wannan hadisin na Abdullahi dan Umar Allah ya kare yadda a gare su annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arani na gani ko urani ko an nuna min ni fil manami a cikin bacci kun ba mafarki aka sawwaku bi siwakin ina yin aswaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin aswaki a mafarki fa ja'ani rajulani sai ga wadansu mutane guda biyu sun zo suna da buƙatar aswakin ahaduhuma akbaru min al-akhari daya ya girma daya wani ba da babba da ƙarami babbar wannan ka'idar mutukar an zo idanu ya zamanto ba wani tsari ne ga shi yanda yake ba to sai a gabatar da babba in zo wajen layin zabe babba ne wani ba sun zo su yi ce sai ba ka iya tsayawa kai awowi da yawa suna kawai da ke laka bi ne shi ko ya yi ya tafi gida ba ba zo ka yi abin nan malam zo ka yi shi ke nan abin shi ya zamanto ya amma kar ya zamanto mutum ya ce a kawai ya yi tun da dai kawai ya bi hari ba ka rani ya misali to sai hadisi na gaba hadisin abu musa ana bi musa radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikram bi shaybati almuslimi wa hamil alqur'ani ghayra alghani fihi waljafi anhu wa ikram as-sultani ikram as-sultani al-muqtadi hadithan hasan rawahu abu daud wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ijlalillahi ta'ala yana daga cikin girmama Allah mai girma da buwaya yana daga cikin girmama Allah mai girma da buwaya ikrama bishaybatil muslimi, girmama wanda yake musulmi wanda ya fara furfura, wa hamilil qur'ani, da wanda yake mahaddacin alqur'ani ko makarancin alqur'ani, ghayral ghali fihi, ba ne shishigi a cikin sa ya wuce iyaka ba, wal jafi anhu, ba wanda ko bayan ya iya amma ko bi sai da hankali akan qur'anin ba, wani ba mai nisantar alqur'ani kenan. Wa ikramat sultanil muqtadi, da girmama shugaba adali, hadithun hasan, wannan hadisi ne hasan, rawahu abu daud ne rawaito shi. Wannan hadisin shi ma dai akan babu ne, wannan ya gaya mana waɗansu abu mutane guda uku, waɗannan guda uku an dai mutum yana ganin girman Allah, an fahimci abin nan, in dai mutum yana ganin girman Allah to dole ya zamanto ya girmama waɗanne, shi ne abin da gini. Waye mutum na farko? Shi ne wanda ya zamanto ya yi furfura a musulunci, ya girma bishaibatil muslim, wanda ya zamanto ya zamanto da yadda furfuransa musulmi ne, to haƙƙinsa ya hau. Sai ba za a ce mai wallahi duk furfuransa wallahi mu ba mu ɗaga mun sa ba. Ko bayan da za a yi, in dai mutum akwai girmama Allah to da a girmama shi dole, ba wai zaɓi ba ne. Haka musulunci ya zo ya ce maka, haka musulunci ya ce ai, haka musulunci ya ce ai. Mutum na farko kenan. Sannan wato makarancin alqur'ani, inda mutum ya zamanta ya karanta alqur'ani, ya sai zamanta ya amma mai sifa guda biyu, ghayrul ghali fihi, in ba mai wuce iyaka ba, mai wuce iyaka cikin alqur'ani akwai salo da yawa, inda ya kai a cikin littafinsa Irathatul Ahfaz, ana da sawisi Shaiban, ya yi bayanin wato kaman yana bayani ne akan waɗansu abubuwa da za ka ga waɗansu hakikun sun samu wasu wasi a ciki, ya yi bayanin abubuwa da yawa. Akwai wani lokaci wuce iyaka har a yanayin yadda za a yi karatu, na ga cewa kula da ƙa'idojin tajwidinsa, akwai wanda ake sa YouTube ko abu mai mutane suna ta dariya a kan kuɗin. Saboda wannan idan za ka yi karatun Qur'ani irin yadda yake tunani, to kuma ka kare tadabburi. Me da tadabburi shi ne ka fahimci ma'anar, za ga cewa mai da hankalin da za ka yi a kan ta ka faɗa daidai, a ka faɗa daidai, sama kai ƙasa kai da waye, wannan sai ya ɗauke maka hankali da kuma yin tadabburi alƙur'ani. Shi kuma alƙur'ani an saukar da shi idan tadabburi. Ko ka ga wannan huluwi ne. Shi yasa an ka duba wanda za ka suna karatu limaman harami da waye ba sa bin wannan ka'idar tasa. Yanzu an kuka wuka ce ai za zai ce maka wani bai iya karatu ba, wani bai iya karatu ba, wani an kama shida. Wanda dai akwai wanda zai ce maka kamar Husari, Allah ya marrama. Za ka an ce maka Husari an kama shida, kuskure ɗari da kaza. To mutum zai je gaban Allah da karatun Husari, kama ka da dubu nawa na ruwanka, ko karatun Minshari ko Abdul Basit na ruwanka. Mutum ya wannan ya huta. To da ka idan suka shiga wannan babin za ka cewa kullum tunanin suke. Wani lokaci za ka ga yana daga cikin illolin waɗanda suka shiga musabaka. Amma ka cewa mai da hankali akan wannan ɗin ya wuce hankalin, wato mai da hankali akan yanayin yadda za a zamanto a fahimci koda Qur'anin yadda za a yi tadabburi a ciki babu. Liya dabbaru ayati din ba da su ba ruwansu da shi, kawai ya za a yi a faɗe shi. To wannan hulu ne a cikin abin nan. To sannan daga cikin hulu shi ne mutum ya zamanto irin yadda Khawarij suke, mutum ya zamanto wato fahimtar da yi wa alƙur'anin fahimta ce ta tsanani kuma yadda Khawarij suka yi, kawai ya zamanto lafazinsa ba tare da duban yadda manzon Allah ya aiwatar ba, sai ga cewa wannan gulubi ne a ciki. Yan sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqra'una alqur'an, makaranta alqur'ani la yajawizu hanajirahu, amma qur'ani ya ga jinsa maqubaru yamruquna min ad-din, da su ce daga cikin addini kamar yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, kamar yanda zaka sa kibiya fit ya fice daga cikin kwari, to haka suke fitiya daga addini. Saboda abin nan, saboda gulubin wato wuce iyaka, ce ai kaza an bakai kaza ba kaza kaza. In ka duba wannan, in ka duba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci sahabbai, kuma yin dai karantar da za a ga cewa babu gulubi, babu gulubi a ciki, a ga cewa abinda mutum bai fahimta ba za a fahimtar da shi, abinda ya dan karkace za a yi kokarin a duba abin nan. To za a ga waɗansu gulubin ya wuce, gulubin za a ga cewa a wajen tsayawa kan kamar a ce inil hukmu illa lillah, duk hukunci kamar yadda su kawancin suke, kai abinda duk inda hukunci ne ba Allah ne ya yi ba, to ba su yadda ba. Shin sa Abdullahi ibn Abbas kaga da ya je musu maganar hukunci, ya ce ai sayyidina Ali radiyallahu anhu ya yadda a zo a zauna a karɓi hukuncin mutum biyu, shine Abdurrahman ibn Abdullahi ibn Amr, Amr ibn al-As da kuma Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari daga ɓangaren sayyidina Ali radiyallahu anhu, sannan kuma Amr ibn al-As daga ɓangaren sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu. Kace ai tunda ka naɗa mutane guda biyu ka ce ka yadda da hukuncin su, ko bayan Allah ya ce inil hukmu illa lillah, hukunci na Allah ne kai kadai, to ka kafarta. To kafarta sayyidina Ali radiyallahu anhu, kafarta Muawiya radiyallahu anhu, kafarta duk raguwar wanda suka yadda ma da wannan, kawai irin su Abu Musa al-Ash'ari da Abdurrahman al-Awf. Shi Abdullahi ibn Abbas yake ce masa, a kun banda abun ku, Allah ya ce ma a cikin hukunci a kan harkar aure ma Allah ya ce fa ba su hakama min ali wa hakama min ariya in yurida islahan yafiq, Allah ya fituro ne hukunci da hukunci, kuma an yadda da wannan hukuncin, abinda aure ne wanda yake abinda ballanta na kisa wanda zai rawanta a kashe musulmi ba su haka. Wani ka ce ko mu mai yadda ba, kuma kaɗan daga cikin suka ce sun yadda suka kuma sannan sai a cikin irin wato wuluwi da wuce iyaka, wani shi ne sai na lura da ba aka yi yaƙin Jamal, daukiyatul Jamal, wanda yana na Aisha radiyallahu anha tana nan, Zubair na nan da su Talha ibn Ubaydillah, wanda yaƙi ne ba shirya shi ba kawai yaƙi ya. Suka ce ai sayyidina Ali ya kafirta saboda me, saboda bai kama fursunonin yaƙi ba a cikin wannan, kuma yaƙi ne kawai irin fitina ce kawai da ya ta faru tsakanin bai fata ne musulmi da kasaluni. A gane ba wai yaƙi ba ne kawai an shirya waɗannan abokan gaba ne, abu ne ya faru fitina ce ta faru. Allah ya ba zai yi tambaya, nake kuna tunanin cewa okay sai a kawo matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin fursunan yaƙi, kai shi wannan suna kallon su, wannan kuma suna ganin cewa eh ai haka. Waɗannan al-ghulu ne fil Qur'an, tun ya wuce iyaka a cikin yanda al-jafi anhu, kuma wanda ya zamanto wato ya yi nesa da al-Qur'an, ya san al-Qur'an amma ba ya aiki da shi, ko kuma yana yin aikin da sabanin al-Qur'anin ya ce ai sabanin al-Qur'an, to wannan al-jafi ne banda shi a cikin girmamawar, wani fa wanda ake girmamawa a cikin al-Qur'ani wanda ya zamanto ya san al-Qur'anin, yana aiki da al-Qur'anin, bai huluwi ya wuce iyaka ba, bai zamanto ya yi wasa da al-Qur'anin ba, yana daidai kula da al-Qur'an daidai wa. Sai kuma mu dauki shi ne shugaba, shugaba adami za a girmama shi, dan kuwa ranar al-kiyama yana daga cikin wanda za a girmama, yana daga cikin sab'atun yuzilluhum Allahu fi dhilli, an gani. In dai an san ya yi adalci wannan, in an girmama shi Allah aka girmama, saboda mayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ijlalillah, in dai mutum yana son in dai ya yarda zai girmama Allah, zai girmama waɗannan mutane guda uku, wanda ya girma dattijo a musulunci, inda yake dattijo ne makarantun al-Qur'ani wanda bai zamanto ya wuce iyaka ba, da kuma shugaba wanda yake adali a ciki. Saboda haka waɗannan za a girmama su, za a gabatar da su. In an ce za a girmama mutum, wani ba idan ya zo za ka gabatar da shi a kan al'amari, na ɗaya kenan. Na biyu ba za ka yi mar magana wanda za ta nuna ƙasƙanci da abin nan ba. Salon kalmomin da za ka raba a kansa ya bambanta da kalmomin da za ka yi amfani. Sai za ka ce a ko abin nan ɗin daga maganganun malamai, irin zai biya da littafi a kan nasihar malamai ga abin nan. Za ka kalmomin da suke gaya musu, za su ce mar Amirul Mu'minin, za su ce mar kaza, ba a sa kira sunansa gaɗar ba. Kamar yadda misali a wannan zamanin kuke yi saboda siyasa, sai a kira sunan mutum kila ya haife shi ko ya haife nan, sai a ce to ai shi kansa wane gashi, a ba su alaƙa ba ga cewa sun ya tuna Sulman Abdulhamid, wannan su ne ƙarshe-ƙarshen hali ko in ce su ne ƙarshen halifancin musulunci wanda suke turkiya ɗin nan. Sulman Abdulhamid shi ne na ƙarshe, abokan gabansa wanda suke son sai sun ga ƙarshensa, sun ga bayansa. Idan ka zo ka faɗa ka ce bai Abdulhamid ɗin ma aka yi, sai ka ji dawo nari a kunshi. Sai ka ce Sultan ba, dole ka ce mar Sultan, ko da muna gaba da shi Sultan ne, ba ka yi zai zaman cewa. To kuma ɗaya daga cikin abin da dama wato turakan da ake yi ke nan, ifkatul kudwat, matukar aka ruguza maka shugabanni ba wani wanda yake da kima, ta al'umma ta rubuta. Waɗannan za a gansu za a ga cewa shugabanni ne, malamai ne, da ko manyan gari.
cewa babu wani babba. Shi yasa misali a wannan gari na Kano zaka cewa dawa waɗanda suke manya ne wanda da su suke magana din sai sun dena magana. Wannan sun fada akwai kawai waɗanda ba sa wata sai sun ci mutuncin. Suna yin da wani ɗaya daga cikin manya na Kano suna mutu sunan su a wata ta'aziya. Kallan na gari sai ya fi cewa in kuma na sai ke ci yanzu ku kuna ganin waɗannan abubuwan ya ce ko rediyo ba na sauraro. Ya ce ta yara ya iya sauraron wannan maganganun da yaran su ya ce zuciya ta sai ta kin kamar ciwon zuciya. Ya ce ba na sauraro. Abin ya ban ma ya ce ba ya sauraro. To kaga wanda ba ya sauraro bina ba zai yi magana. In yaran sun zo su yi magana ne dai suka da kansu. Amma dai kuma abu ne da ya kamata lallai a gyara. Saboda na farko ba musulunci ba ne, na biyu kuma al'umma ce za ta rubu. Ta ta rubuce matukar babu shi babu jagorori to al'umma ta ta al'umma ta ta ka jira sa ɗaya daga cikin zaɓe wani yaro a nan Baskwani haka ya gaggaya babu su ne ta faɗi kawai aka san abin da ya zaɓa sai dai ya gaggaya mata magana Allah ya sa akwai yansa wanda suke sun fi shi abin nan ne ba dai sai da ya suma karin dukan sai da ya suma amma da ya ga dama sai tafi wajen himar rage. Wadda gangan yake yanzu, kuma da karfi taba shi a samu marasa mutunci. Amma yadda suka kuma da shi, anan masu kwanu, Allah ta bane wata Allah ya kare mu Allah ya mana jagora, Allah ya karbi ba don Allah ya kai kurakuran mu. Allah mai mana kalli kuma ji wata a kwanci ko a zuwa wani tsakirar da ke kusa da wani kuma kuma ya fi da wani wata mai kuma ya fi. Al fawzi bil jannati wal najati min nar, Allah mai mana kalli kuma ji wata a wala ta kuma ya fi Allahumma. Na ya sami kayantar fura ikwani na fi kulli makan Allahumma sai ikwani na fi Gaza Allahumma amin ikwani na fi Sudan Allahumma amin ikwani na fi Lebanon Allahumma amin ikwani na fi Muslimin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma walli umurana khayrana wa la tuwalli umurana sharrana bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma amin na fi awtani nasa innaka wa la umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa taba'a ribaka ya arhamar rahimin اللهم رامنا بكيد وصين فرد كيد وصينا واشفنا في نفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا جبار يا منتقم يا من قوى على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.